Madafin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya baiwa al'ummar Ibo tabbacin cewa gwamnatin Najeriya za ta dauki duk matakin da ya kamata domin kawar da tsoro da fargaba akan kowace irin barazana da za ta fito daga kowane bangare na Najeriya wanda zai kai ga tada zaune tsaye ko kuma cin zarafin waɗansu al'umma ko rukunin mutane da ke zaune a waɗansu sassan kasar wanda ba na haihuwarsu ba. Mukaddasin shugaban kasar dai yana wannan jawabin ne a lokacin da yake ganawa da shugabannin al'ummar Ibo wanda ya biyo bayan irin wannan taron da ya dattawa da wakilan ɗan arewacin Najeriya a fadar gwamnati domin yin shawara akan matakan da ya kamata a ɗauka a kawo zaman lafiya mai ɗorewa a tarayyar Najeriya ba tare da barazana daga kowane ɓangare na ƙasar ba. Gwamnan jihar Ibo David Umahi na ɗaya da cikin gwamnonin al'ummar Ibo da suka halarci taro da muƙaddashin shugaban ƙasar. Yana mai cewa saƙon da zai kai ma masu fafutukar samar da biyafara daga Najeriya shine,
of agitation. Even you agitate, sometimes your wife agitates in the home, you know, that the feeding money is not enough. So it's like a fundamental right. So, but it's the manner in which you go about it.
Yes, you kuwana da hake yayi fafutuka. To amma fa ayi fafutuka bisa ga ka'ida da sulhu da hanyar zaman lafiya. Ina mai cewa ai ko a gida aka yi fafutuka tsakanin ka da uwar gida akan cewa kudin abinci baya isa. Wannan ba zai hana ayi maganar ba, amma ta hanyar da aka bi na yin wannan fafutukar zai iya kawo sauyi akan zaman lafiya ko kuma ta da zaune tsaye. Amma a zahiri yana mai bada tabbacin cewa duk matsalolin da ke gaba ba abubuwa ne da za a iya kasa warware su ba. Inji gwamna Ibonyi David Umahi a tattauna da yadda manema labaru a fadar gwamnati bayan da aka kammala ganawa tsakanin muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osinbajo da al'ummar Ibo da suka halarci ganawar. Ga dukkan alamu za a iya cewa wannan fafutukar da ake yi a arewacin Najeriya da kuma kudu maso gabacin Najeriya wato na al'ummar arewa da kuma al'ummar Ibo bai irin tasirin da masu fafutukar ke fatan yayi tasiri ba, da ana samun rukunai ko kungiyoyi daban-daban daga kowane bangare suna fitowa da bayanai masu yin suka akan masu fafutukar na raba Najeriya. Alal misali, wata kungiyar makiyaya da masu cinikayya ta 'yan arewacin Najeriya amma mazauna kudu maso gabacin kasar sun fitar da sanarwa suna tur da Allah wadare da 'yan arewacin kasar da ke fafutukar koro 'yan al'ummar Ibo daga arewacin Najeriya zuwa kasarsu. Yayin da kuma kungiyoyin 'yan kasuwa da ke arewacin Najeriya ke yin tur da Allah wadare da duk abin da zai iya kawo tabbatar biyafara wanda zai kai ga raba Najeriya, musamman idan aka yi la'akari da ɗimbin kasuwanci da arzikin da 'yan al'ummar Ibo ke da shi a arewacin ƙasar. A yanzu dai ana sa rai a ga irin tasirin da wannan taro da muƙaddashin shugaban zai yi a ranar 21 ga wannan wata ga rukunan jama'ar ƙasar daban-daban domin duba hanyoyin da za a yi amfani da su da kuma hikimomi na tabbatar da an kawo ƙarshen kace nacin da ke gudana a cikin ƙasar mai iya kawo fitina da tashin hankali tsakanin al'umma. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.